الرحمن الرحيم. إن الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo wannan safiya ta Asaba. Yau muna 30 ko 1 ga watan Jumadal Akhira, ko dai 30 ga wata ko kuma 1 ga watan Rajab. An tabbata daga sarkin musulmi, to ya tabbata daga sarkin musulmi cewa yau Asabar, yau 1 ga watan Rajab. Hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallama na shekara 1445 a gida miladiya, yau 13 ga watan 1 shekara ta 2024. Mun ga wurin ci gaba da karatun littafin Al-Aqidatu Wasatiyya na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa. Idan yan uwa ba su manta ba, mun kammala gaban da malam ke bayani akan cewa dake bayani akan rukunnan musulunci a jumlaci, inda yake bayani akan aqidan al-firqatun najiya al-mansura ila qiyam as-sa'a ahli sunnati wal jamaa. Yace huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th ba'da al-maut wal imanu bil qadri khairihi wa sharrihi. To anan muka tsaya insha Allah ta'ala, yau zamu ci gaba. Malai yace wa min al-imani billahi, to yanzu zai shiga fillafillan bayanin kenan. Wancan ya kawo maka rukunnan musulunci a rukunnan imani guda 6, wanda yake babu makawa ne mutum ya imani da su, kuma imani ta irin fuskacin da Allah yake so a yi imani da shi. To bayan ya gama wancan bayani, sai ya kawo minal imani billahi, yana daga cikin imani da Allah. Kenan kaga yanzu zai fara maka filla-filla, zai dauki waɗannan rukunnai na imani guda 6 ya fara tattaunawa akan su bitafsir filla-filla. Shine sai ya fara yace wa minal imani billahi, yana daga cikin imani da Allah. Dama mun sani cewa imani da Allah shine asali, shine tushe, shine ginshiki. Duk wani imani yana biyo bayan imani da Allah subhanahu wataala. Mun yi bayani a baya cewa imani da Allah shine tushen imanin gabaki daya. Dan haka aka ce imani da Allah to shine asali, shine tushe. To duk wani imanin da zai biyo baya yana damfare ne da imani da Allah subhanahu wataala. To sai malam ya dauki imani da Allah a matakin farko, yace wa minal imani billahi, yana daga cikin imani da Allah. Al imanu bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi, mutun yayi imani da duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi a cikin littafin sa. Wa bima wasafa bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kuma yi imani da duk abin da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sifanta Allah da shi. Min ghairi tahrifin wala ta'til, ba tare da karkacewa ba, ba tare da korewa ba. Wa min ghairi takyifin wala tamthil, ba tare da kamantawa ba, ba tare da misaltawa ba. Wato imani mafi albarka, ko kuma ilimi mafi albarka, mafi alkhairi, shine imanin sanin Allah subhanahu wataala. To yanzu malam zai fara bayani ne akan yadda zaka yi ka san Allah, da irin hakikanin yadda Allah yake so a san shi, irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo yayi bayanin Allah yake so a gane Allah akan haka. To shine sai yake cewa to daga cikin imani da Allah shine kai imani da duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi a cikin littafi. Idan ka dauki littafin Allah, shine Al-Qur'ani mai girma wanda yake maganan Allah ne subhanahu wataala. Akwai ayoyi masu dimbin yawa wadanda Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da wadansu sifofi, ya kira kansa da wadansu sunayi. To ka yadda duk wata suna da Allah ya kira kansa da shi, ko sifa da Allah ya sifanta kansa da shi, to ka yadda lallai Allah yana da wannan sifa. Hakanan idan ka kutsa cikin hadisai, zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sifanta Allah da wadansu sifofi, yana kiran Allah da wadansu sunayi. To ka yadda ka sallama ka miƙa wuya cewa tabbas Allah yana da waɗannan sunaye kuma Allah ya sifantu da waɗannan sifofi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sifanta Allah shi saboda shi manzon Allah yana karban sako ne daga Allah babu abin da yake fadi faci abin da aka yi masa wahi in attabi'u illa ma yuha ilayya ba wani abu nake bi ba faci abin da aka yi mini wahi da haka idan Allah ya sanar da manzon sa cewa Allah yana da sifa iri kaza to shi ko manzon Allah zai ba da labari zai ga ya mutalikai gabaki ɗaya cewa Allah yana da sifa iri kaza ta irin hanyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba da labarin Allah to ka yadda ka kudurta a cikin zuciyarka ka natsu cewa tabbas Allah yana da waɗannan sifofi yana da waɗannan sunaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da bayani malace min ghairi tahrifin wala ta'qilin zaka sifanta Allah da duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi zaka sifanta Allah da duk abin da manzon Allah ya sifanta Allah da shi za kuma ka kudurci haka amma min ghairi tahrifin wala ta'qil wa tare da tahrifi ba ma'anan tahrifi shine karkacewa wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf akodan da suke bautan Allah a karkace ba ta hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta abota masa ba dan haka at-tahrif bi ma'anahu shine al-mayl karkacewa to ba za ka karkace daga abin da Allah ya tabbatar maka kansa da shi ba ba za ka karkace daga abin da manzon Allah ya tabbatar ma Allah da shi ba wala ta'qil ba kuma za ka kore ma abin da Allah ya tabbatar maka kansa da shi ba ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar ma Allah waɗannan lafazza guda biyu lafazza ne waɗanda yake kungiyoyin bid'a da dama sun fada cikin su akwai waɗanda suka tabbatar ma Allah da sifofi amma bitahrifi ta hanyar karkacewa sun karkatar da haƙiƙanin abin da Allah ya faɗi a kansa ko akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi dangane da Allah sai suka karkace daga haka sai suka zama batattu cikin kungiyoyin bid'a haka nan akwai kungiyoyin da yake so kuma sun kore ma Allah sifofi ne gabaki ɗaya sai suka fahimci Allah sabanin fuskacin da Allah ke so a fahimce shi ta haka nan ko kuma sabanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa malamai idan suna bayani akan ma'anan at-tahrif zaka san ce a lugha a harshen larabci aka ce at-tahrif abin da ake nufi shine al-mayl karkacewa amma a cikin aqida idan aka ce at-tahrif to shine a canza nassin shari'a da tazo tana bayani akan Allah wato nassin Qur'ani kenan ko sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallama a koma zuwa gani wani ma'anan amma wannan ma'anan ba zai samu tushen zama ba har sai an ta waɗansu bayanai an ta wahalar da kai bitakalluf sai an kallafa ma kai waɗansu abubuwa ga abin da yake ana faɗi hankali zai kawo abin da ake nufi kenan sai a ce ba shi ake nufi ba me ake nufi ai ana nufin kaza ne da kaza da kaza wanda shi kuma wannan yana da buƙatun sai an ta wani bayani an ta sarki sarki an ta shiga da fita sannan a tabbatar maka da cewa ai ga abin da ake nufi kila an fahimci abin da bayani ne ke nufi da haka shi tahrif akan canza ma'anan da nassin Qur'ani ko nassin hadisi ya zo da shi ne yana bayani akan Allah sai a canza sai a kawo wata sifar a bata ma'anan wannan abin da nassi ya zo da shi wanda ke shi kuma wannan ba zai yi cikin sauki ba sai an wahalar da kai to sai a ce tahrif an samu tahrif shi ko ta'qil shine a kore gabaki ɗaya dama ma'anan ta'qil shine al-khulu wufinta ya zama abu ya zama wufi ya zama ba komi shine Qur'ani ya kawo bi irin mu'aqqalatin wa qasrin mashid bi irin mu'aqqala region da mutanen ta suka daina aiki da ita suka yi watsi da ita shine ma'anan at-ta'qil kore sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Qur'ani da sunna ya zo da shi kawai a kore a ce babu shi yasa malamai da suka yi suna ta kokarin su tantance bambanci tsakankanin at-tahrif da at-ta'qiq suna ta kokari su bambance sai wadansu malamai suke cewa ai bambancin yana cikin shi ababin tahrif to canza lafazza a canzin lafazza ne lafazin da Qur'ani ya kawo sai a canza to in aka yi wannan an yi tahrif misali Allah subhanahu wata'ala ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah mai rahama ya daidaita a bilbishin al-arshi sai amfani da kalmar istawa ya daidaita to masu tahrif sai su ce ba istawa ake nufi ba istawla istawa sai suka yi ƙarin wani harafi guda daya shine lamun sai kuma istawla me ma'anar istawla mamayewa su suna kyaman a ce Allah istawa ya daidaita suna kokarin su kore lafazin daidaitin istawa'i sai su ci ana nufin kawai Allah ƙarfin shi da buwayen shi ya rinjayi al-arshi su ba sa san a jibinta ma Allah subhanahu wata'ala inda ya daidaita da aka daidaitan ne suke so su kori sai su ce ba daidaito ake nufi ba sai dai istawla Allah ya fi ƙarfin al-arshi ya rinjayi al-arshi to wannan tahrif kenan tahrif kenan an zo da wani lafazi sai suka canza lafazin suka ƙara wani abu a ciki malan ya koma can inda ya zauna kusa da kai suka ce wannan shine ma'anan tahrif ko kuma lafazin wa kallama Allahu Musa takalima sai su canza wasalin maimakon wa kallama Allahu Musa takalima Allah yayi magana kaga sifa ce ai sifan magana Allah yayi magana da annabi Musa hakikanin magana sai su ce a'a wa kallama Allahu Musa takalima Musa yayi magana da Allah ya nuna shi Allah baya magana suna son su kore maganan Allah sifan magana ta Allah sai su ce wa kallama Allahu Musa da aka Musa shine fa'il Musa shine ya magana da Allah ba Allah ne ya magana da Musa ba to wannan duka ana kiran shi tahrif an canza lafazi ko an canza wasali shi kuma ababin ta'qiq shi kuma korewa ne gabaki daya idan aka ce Allah yana da sifar rahama sai su ce Allah ba shi da sifar rahama ar-rahama ba sifan Allah bane imma rahama tana da wata ma'ana shine babin ta'til kenan shi ababin ma'anoni ne a canza ma'ana shi wancan ababin canza lafazi harafi ko wasali shi kuma ababin ta'til shine canza ma'ana in aka ce Allah yana da rahama sai ce ba rahama ake nufi ba sai dai iradatul in'am Allah yana nufin zai bayi ni'ima iradatul in'am Allah yana nufin zai bayi ni'ima da haka wannan ita ce ma'anar rahama kuma kaga ba ita ce ma'anar rahama ba rahama daban iradatul in'am daban to sai su canza wannan ma'ana to waɗansu malamai suka ce shine bambancin ta'til da tahrif waɗansu kuma suka ce abu ɗaya ne da tahrif da ta'til duka abu ɗaya ne sai dai inda bambancin su kawai yake shine ta'til in aka kore ba a kawo musanni shi ko tahrif in aka kore sai a kawo musanni kun gane in aka kore aka kawo musanyi in aka ce Allah yana da hannu sai aka ce ba hannu ake nufi ba ƙarfi ake nufi an kawo musanyi to ya zama tahrif amma in aka ce Allah yana da sifan ji aka ce amma as-sam'u wal basaru duka ai sifofin Allah ne sai aka ce ji ne amma ba ji ake nufi ba gani ne amma ba gani ake nufi ba amma ba su kawo canji ba ta'til kenan kamar yadda yake aqidan jahmiya yake duk wata sifa da ka sani ta Allah subhanahu wataala za su ce eh akwai ta amma ba ita ake nufi ba kamar in ka ce Allahu Ar-Rahman rahama ce amma ba rahama ake nufi ba al-ainu ai ido ake nufi ido ne ma ido ne aka fadi amma ba shi ake nufi ba yadu hannu aka fadi amma ba shi ake nufi ba me ake nufi a kawai dai mujarrada ne kawai asma ne mujarrada ba su da wata ma'ana sunaye ne kawai wofin tattu kawai sunaye ne na kawai Allah ya kira kanshi da shi amma ba waɗansu sifofi ne ko sunaye ne waɗanda suke kunshe da waɗansu ma'anoni ba da aka ji ba ji ake nufi ba gani ba gani ake nufi ba magana ba magana ake nufi ba to me ake nufi a kawai waɗannan sunaye ne da kawai Allah ya kira kanshi da su ba su da wata ma'ana idan kun lura wannan ya kama da sifan mutum akan samu mutane a sifanta sai da sifofin da yake wofin tattun sifofi ne kamar akan iya samun gajeren mutum sai a kira shi malam dogo wannan sifa ce kawai mujarrada ba ta da wani ma'ana a tare da shi akan samu wani mutum marwaci a kira shi kyauta bai sifanta da sifan kyauta ba da ka ga wannan sifan dangane da wannan bawan wofin tacciya ne akan samu wata mummuna a kira ta zinariya misali gata ba kyau take da shi ba amma an kira ta da wani abu na kyau da daraja da kwarjini kaga wannan suna ne kawai bai da wani ma'ana to haka saka aje sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wataala da haka duk abin da kaji an sifanta Allah da shi to Allah bai sifanta da wannan ba kenan kaga Allah ba shi da wannan sifofin gabaki daya da haka wannan sifofin na Allah da ji da gani da magana da kaza da kaza duk za mu tattauna akan su a cikin a gaba duk wannan kawai sun zama wofin tattu ne dangane da Allah shi yasa a wurin jahaniya su haƙiƙanin Allah ma fa korare ne saboda sun ce eh akwai Allah akwai amma Allah nan bai da wata sifa kamar yadda yake duk wata suna daga ji an kira shi da ita suna ce kawai mujarrada ba wata sifa a ƙarƙashin ta to taya za a samu abin da yake ba shi da sifa shi yasa ma ba su yi shiru ba sai da suka ce shi Allah akwai shi amma ba shi a sama ba shi a ƙasa ba shi a duniya ba shi a wajen duniya ba shi a ko'ina amma dai akwai shi to wannan nafiyu kenan ai babu kenan jahaniya haka suka tafi to kaga wannan shine ta'til a musanya sunan da ko sifan da Qur'ani da Sunna zo da shi ba a musanya ba a kawo kwatankwacin shi ba ko ba a kawo canjin shi ba amma masu taharifi za su kore ne sai su kawo nasu ne daban in aka ce Allah na da hannu sai su ce ba hannu bane ƙarfi nake nufi kaga sun kore wancan sai suka tabbatar da wani abin da yake kuma ba shi ba waɗansu malamai suka ce shine bambancin taharif da ta'til kenan da wannan sai mu fahimci duk inda aka samu taharif to sai da aka samu ta'til tukuna duk inda kaji an canza ma Allah wata sifa sai da aka kore na asarin sai da aka kore wanda Allah ya tabbatar ma kansa ko manzon Allah ya tabbatar ma Allah sannan aka zo da kishiyan ko kuma sannan aka zo da musanyan amma shi ko ta'til ana iya korewa ba a zo da komai ba to duka waɗannan ƙungiyoyin bid'a sun fada to kai idan zaka yarda da Allah zaka yi imani da Allah zaka yi imani da shine kana mai tabbatar ma Allah da duk wata sifa wanda ya tabbatar ma kansa ko manzon Allah ya tabbatar ma Allah ba tare da kai taharifi ba tare da ka karkace ma ma'anan ka canza lafazin ko ka canza harafin ba kuma tare da ta'tili ba ka kore ma'anan da wannan nassin ya zo da shi mali ce min ghairi takyifin wala tamthil haka nan kuma zakai imani da Allah ne da sifofinsa ba tare da takyif ba tare da kuma tamthil ba ma'anan takayif daga kaifu ne in aka ce kaifa kaifiya yadda yake tamthil shi ko misaltawa da haka zaka yadda da cewa Allah yana da sifofin da ya tabbatar ma kansa manzon Allah yana da sifofin da ya tabbatar ma Allah amma min ghairi takyif ba zaka kudirci cewa ga haƙiƙanin yadda suke ba ba wai zaka kore su ba a akwai su amma kaifiya ya haƙiƙanin su yake to zaka kore ilimin shi gare ka ba wanda ya san wannan ilimin sai Allah subhanahu wataala da haka idan muka ce Allah yana da hannu to ba zaka ce kaifa yaduhu ya hannun yake kana son a sifanta maka yadda hannun yake ba za ka yi wannan ba amma ka yadda Allah na da hannu in aka ce da hannu kwakwalwanka kawai ta hararo maka me ake nufi da hannu in aka ce ido kwakwalwanka ta hararo ku me ake nufi da ido amma na Allah ya take to baka san kaifiyin ba wala tamsil ba kuma za ka misalta Allah da wani daga cikin talikai ba ko cikin halittunsa ka ce af na gane hannun Allah irin hannun kaza kenan jin Allah irin jin kaza kenan ganin Allah irin ganin kaza kenan ba za ka yi wannan ba shine suke cewa isbatan bila tamthil za ka tabbatar ma Allah da duk wata sifa amma ba tare da kamantawa ba wa tanzihan bila ta'til za ka kore ma Allah duk wata naqasa amma kuma ba tare da kore sifofin Allah ba da haka nan ka tabbatar kana ne kore ma Allah kamanceceniya da talikai nan kuma ka tsarkake Allah a daidai lokacin kuma kana tabbatar ma Allah da abin da ya tabbatar ma kansa to haka ka'idar musulunci yake dangane da abin da ya shafi sunayen Allah subhanahu wataala da sifofinsa mallai ci gaba da cewa bal su ahli sunna abinda suke yi yu'minuna bi anna Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir suna yarda ne da cewa lalle Allah subhanahu wataala laysa kamithlihi shay'un ba shi da abin da ya kamanceceniya da shi laysa kamithlihi shay'un babu wani abu shay'un nakira fi siyaqin nafi wato nakira ce babu wani abu la babba wala karami wala wanda ake ji ko wanda ake gani ko wanda ake shaka ko wanda ake dandana ko wanda ake tunani babu wannan abin wanda ya kama da Allah kenan duk abin da aka tarbatar ma Allah to kada wani abin da ka taba gani a duniya ko ka taba tunani ko ka taba taban shi ko jin shi kai tunanin cewa yayi kamanceceniya da Allah babu shine ma'ana laysa kamithlihi shay'un babu wani abu kamithlihi da yake kamanceceniya da Allah wa huwa as-sami'ul alim al-halikum Allah as-sami'u ne mai ji ne kuma al-basiru mai gani wannan aya wato ita ce wato ita ce kaman kace ginshiki na ahlus sunna gurin gina aqidan imani da sifofin Allah saboda ayan ta zo da wani yanayi iri biyu ta kore kowani irin kamanceceniya amma kuma ta tabbatar ma Allah da sifofi da suna ta ce laysa kamithlihi shay'un tun duku duku ka gane cewa Allah babu abin da ya kama da shi to wannan ya nuna kenan Allah ba shi da suna ba shi da sifa ba shi da kaza a'a wa huwa as-sami'ul basir Allah as-sami'u ne mai ji ne kuma al-basir ne mai gani to kawai yanzu in kana son ka hutar da kanka sai ka ce jin Allah bai kama da jin kowa ba tunda ya tabbatar ma kanshi da ji ya tabbatar ma kanshi da gani amma kuma ya kore ma kanshi kamanceceniya to Allah yana ji amma wani irin ji bai kama da kowa ba bai kama da komai ba Allah yana gani wani irin gani bai kama da komai bai kama da kowa ba kuma babu wanda ya san haƙiƙanin yadda yake to hakanan duk wata sifa da Allah ya tabbatar maka kansa ko manzon Allah ya tabbatar maka kansa to a irin wannan matafiyar ne ake so ka tafiyar da ita kila jama'a mun fahimci wannan kaida a irin wannan matafiyar in dai abiya tabbata a cikin hadisi cewa ya tabbata wannan sifa ce ga Allah to ya zaka tafiyar da ita sai ka tafi akan cewa ta tabbata ga Allah sifan Allah ne hakikanin ta fa babu wanda ya sani to waye kama da Allah a cikin wannan sifan babu wanda ya kama da Allah subhanahu wataala a cikin wannan sifan amma yana da kyau mu fahimci wannan abu daya rai kore kaman ceceniya a cikin hakikanin sifan ne da tasirin sifan wannan baya kore kaman ceceniya a cikin suna shi wannan suna mujarradin kira ne shi Allah in ka gane kaidan baya da muka fadi duk abin da aka kira Allah da shi na suna to akwai sifofi dake karkashin wannan to duk sun tabbata ga Allah duk sifan da aka tabbatar ma Allah da ita a cikin Qur'ani ko sunna ta tabbata ga Allah da duk irin ma'ananta sabanin halittu ana iya tabbatar ma halitta da wata suna ko wata sifa amma ba ta da alaka da sunan ko sifa kamar yadda muka yi bayani a baya kenan din an yi tarayya a suna baya nuni akan an yi tarayya akan wanda tasirin sunan ko kuma sifofin da ke karkashin sunan shine suke da wata kaida al-ittihad fi at-tasmiya la yadullu ala ittihadin fil musamma din an yi tarayya a suna baya nuni akan an yi tarayya akan tasirin wanda aka kira da suna idan aka kira Allah da suna alim to akwai sifofi na ilimi ma'anan dai alim ne ilimi to duk inda aka kira aka ce ilimi kaga jahilci ya koru a wurin jahilci ya koru a wurin sannan isa da buwaya ya tabbata a wurin to duk irin wannan sifofin dake karkashin al-alim sun tabbata da Allah amma in aka kira wani mutum da suna alim to ilimin shi fa takaitacce ne kila ira waɗansu takaitaccen abubuwa bai wuce ka kidaya sa da ya tsanka ba abin da ya sani kenan in ka kira wanda suna alim bai san abin da ke bangin shi kinnan ba akwai lokacin da zai zama abin da ke aljihun shi ma ya manta bai sani ba ballantana mene ke cikin cikin sa mutum zai kamu da ciwo bai ma san abin da ke damun shi ba kaga wannan ilimi ne kasir takaitaccen ilimi ne zai daidai da wanda aka ce alim wanda ya san fake ya san sarari ya san farko da ƙarshe ya san sama ya san ƙasa kaga din an kira wannan alim an kira wancan alim kaga ba iri ɗaya bane saboda akwai wanda Qur'ani yazo da su sifofin da Qur'ani yazo da su ya kira waɗansu daga cikin ɗaiɗaikun bayi to kada ka taba tunanin wai cewa wannan sunan da aka kira wancan shi irin sunan da ake kiran Allah da shi irin su al-Malik Qur'ani ya kawo al-Malik kuma yana sifanta wani sarki ne da shi amma mulkin Allah da mulkin wancan sarkin iri ɗaya ne shi wannan mulkin sa mulki ne da yake neman mataimaka yana neman wazirai yana neman ministoci yana neman fadawa yana neman duk wani mataimaki da sakatare da waye shi ko mulkin Allah ya wadatu daga waɗannan mulkin wancan iya ya jagoranci waɗansu abubuwa ne a zahiri ana ma iya yi mishi bori a cikin mulkin nasa mulkin Allah subhanahu wataala na ƙarfi ne da isa babu kuma wanda ya isa fita daga cikin mulkin Allah kaga mulkin wannan ba irin wancan mulkin bane Qur'ani ya kira wanda suna al-Aziz kamar yadda ya ce a suratul Yusuf al-Aziz imra'atul Aziz amma al-Aziz sifan izza ta Allah subhanahu wataala iri ɗaya ce da irin izza ta wannan sarkin ba iri ɗaya bane izzan Allah subhanahu wataala babu wanda ke iya ja da shi amma wannan Aziz din sojojin shi in suka haɗe mishi kai za su iya mishi juyin mulki ashe izza ce ba izza ba kawai mujarradin tasmiya ne in ma akwai wata sifa ta sunan to sifan bata taka karata karya ba Allah ko ya cika da dukkan wata sifa da ta zo karkashin wata suna ko kuma tasirin wata sifa da aka sifanta Allah subhanahu wa ta'ala da shi. To yana da kyau mu fahimci wannan, kana iya jin cewa a kira wani da wata suna wanda yake an kira Allah da wannan sunan, to tun anan ka gane laysa kamithlihi shay'un, babu wanda ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala, din mujarradin kawai an kira ka da wata suna wanda gashi ana kiran Allah subhanahu wa ta'ala da irin wannan sunan, to ba iri ɗaya bane. Na kawo wanda Qur'ani ya kawo ne dan kar abin ya kawo maka rudani. Qur'ani ya kawo Malik, ya kawo Alim, ya kawo Aziz, ya kawo Ra'uf, ya kawo Rahim, duka bil mu'minina Ra'ufur Rahim da ake sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ra'afa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ba irin ra'afan Allah bane. Rahama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba irin rahamar Allah bane subhanahu wa ta'ala. Wannan ka'ida ake so ka gane cewa duk wata suna ko sifa da aka tabbatar ma Allah laysa kamithlihi shay'un. Jama'a ko mun fahimci wannan da kyau? Allah shi taimake mu. Malai yake cewa fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuhu, daka da dai ahlus sunna ba su taba kore ma Allah abinda Allah sifanta kansa da shi ba, kawai su abinda suke kallo ina nafsi, nassun Qur'ani in yazo ya fadi Allah ne ya fadi dangane da kansa, baka da wani zabi. Nassun hadisi in yazo ya fada abu kaza akan Allah, Allah ne ya umarce shi, baka da wani zabi, kawai ka yarda Allah na da wannan sifa. Amma kar ka manta, ba za ka kamanta wannan sifan da wata sifa daga cikin sufofi ba, cikin sufofin halittu gabaki daya, ko mala'iku ne ko a sama suke ko a ƙasa ko mutane ko dabbobi ko aljannu, babu wanda ya kama da Allah. Amma kuma zaka tabbatar ma Allah da wannan sifa, to ya hakikanin ta yake? Babu wanda ya san hakikanin ta, babu wanda ya san hakikanin ta. Shi yasa magabata suke da wata ka'ida da suke cewa tumarru ala ma ja'at bila ta'wil, duk wata sifa ta Allah to kamar yadda ta zo haka nan ake tafiyar da ita ba tare da tawili ba, ba tare da tawili ba, kamar yadda ta zo haka ake tafiyar da ita. Duk da kasancewa waɗansu daga cikin mutane sai ba su fahimci wannan maganan ba na magabata. Wannan sananniyar kalma ce daga tabi'ai da tabi'ut tabi'in, tumarru ala ma kanat ko ala ma ja'at bila ta'wil, za a tafiyar da ita kamar yadda ta zo ba tare da an yi tawili ba. Sai waɗansu suka fahimci wata mazhaba da ake kiranta tafwil, cewa ka yadda suna ya zo kaza ko sifa ta zo kaza dangane da Allah, eh ka yadda da ita, amma me ma'ananta? A'a, ba ta da wata ma'ana. Kar ka kutsa ka ce za ka fassara ta, ba a fassara irin waɗannan sunayen. Tafwid kenan, sun yadda da duk wani abin da ya zo a cikin nassi cewa ya tabbata ga Allah, to amma za a fassara? A'a, ba a fassarawa. In aka ce wa huwa sami'ul alim, sai a ce haka dai Allah ya kawo, me ma'ana as-sami'? A'a, ba za a fassara a ce ji ba. In ka fassara ka ce ji, to kaman ka kamanta Allah ne. Tunda aka ce ji, kai jin ka kasani, misali ko jin dabban gidanku ko wani abu, to kaman ka kamanta Allah ne. Sai suka ce kawai abinda za a yi at-tafwid, kawai wa huwa sami'ul basir, Allah kadai ya san abinda yake nufi da wannan. Sai waɗansu suka fahimci wata mazhaba. Kaga cin a baya mun samu tahrif, mun sami ta'til, to ga mazhaba ta uku. Ita bata canza ba, ita bata kore ba, ta tabbatar amma ba tare da hararo abin yana da ma'ana ba. Bata kore ba, ballantana ta zama cikin mu'attila. Bata canza ba, ballantana ta zama cikin muharrifa. A'a, akwai as-sami'u, akwai al-basir. Amma to me ma'anan as-sami'u da al-basiru? Wallahu a'lam. A to ai kowa san ma'anan as-sam'u, ya san ma'anan al-basaru. Al-basaru gani, as-sam'u ji, da ire-iren waɗannan sifofin, to su sai suka zama mufawwida. To ba haka ahlus sunna suke nufi ba. Abinda ahlus sunna suke nufi a babin kaifiya haqiqanin ma'ana yadda abu yake to anan ne bila ta'wil kakka zo ka zaka tabbatar amma haqiqanin kaifiya baka sani ba in zaka ce ka sifanta hannun Allah babu yadda zaka sifanta hannun Allah din baka taba ganin Allah ba ballan zaka san inda hannun Allah yake in aka ce ka sifanta kwabrin Allah baka taba ganin Allah ballan zaka san inda kwabrin Allah yake yazo a cikin hadisi Allah yana da kwabri yazo a cikin hadisi Allah yana da diddigi za a yi ta jefa mu wutan jahannama mutane tana ci tana halmin mazi ya Allah a karu har sai Allah ya dauki diddigin shi ya sa a cikin wutan sai ta ce ya isa ya isa ya isa ya isa illa naka kawai ka karanta wannan amma ya haqiqanin diddigin Allah yake baka sani ba yawma shafa an saqin ranan da za a yaye kwabri ko haka nasu yazo yawma shafa an saqin wai da ana ila sujud hadisi yazo cewa Allah ne zai yaye kwabrin sa ranan tashin alkiyama duk mummane sai su rusuna sai su jira ga Allah kafire kuma karkanu da auna ila sujudi wa hum salimun ai a duniya an kasance ana kiran su sujuda sun ki to a lahira ma ba za su yi sujudan ba ya kwabrin Allah yake babu wanda yasa ya sani amma ka yadda me yasa saboda manzon Allah ne ya bada labarin akan Allah Allah ne ya bada labari akan shi cewa yana da kwabri kai mene naka duk iya yadda kake jin zaka yi kishin Allah ai bai kai yadda manzon Allah zai kishin Allah ba bai kai yadda Allah subhanahu wataala ya san kansa ba to da kai zaka tabbatar ma Allah da abin da ya tabbatar ma kansa ba tare da ka kamanta Allah ba ba tare da kuma ka kore ma Allah ko ka canza ma Allah ma'anan abin da ya tabbatar ma kansa ba shi yasa an tusgo daga magabata da dama kamar al-Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa la yusafu Allahu illa bima wasafa bihi nafsuhu aw wasafa bihi rasuluhu la yutajawazu al-Qur'an wal hadithu za a sifanta Allah ne da abin da Allah ya sifanta kansa da shi ko manzon Allah ya sifanta kansa da shi ba za a ketar Qur'ani da hadisi ba wannan zai zama raddi ne ga muhawwiba da su suke ganin sunaye ne ba za a fassara su ba a zaka fassara su amma ba zaka ketar abin da ya zo a cikin Qur'ani da hadisi ba Na'im bin Hammad malamin al-Imam al-Bukhari cikin maganganunsa yana cewa man shabbaha Allah bi khalqihi kafara duk wanda ya kamanta Allah da wani abu daga cikin halittun Allah ba mutane kadai ba ba aljannu kadai ba ba mala'iku kadai ba ko da sama ko da ƙasa ko da ruwa ko da iska ko da itaciya ko da wani abu ka kamanta Allah ko ta kowace irin kamanceceniya to duk wanda ya wannan ya ce kafara ya kafarta wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsuhu to haka nan wanda ya musun abin da Allah ya sifanta kansa da shi kafara shi ma ya kafarta Qur'ani ya zo ya tabbatar ma Allah da sifa ko hadisi ya tabbatar ma Allah da sifa sai ka ce ni ban yadda ba ko ka kore ko ka canza kafara ismalai ce ka kafirta walaysa fi ma wasafa Allah bihi nafsuhu aw wasafa bihi rasuluhu tashbihun wala tamthil shi ko duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi ko manzansa to babu tashbihi babu tamthili babu kamantawa babu kuma sifantawa a ce Allah ya kama da wani ko kuma sifan Allah irin na wani shine malike cewa falayan funa anhu su ahlu sunna ba sa kore ma Allah ma wasafa bihi nafsu duk abin da ya sifanta ma kansa wala yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi sannan ba sa karkatar da an dawo da kalman harfudin can da malam yayin amfani da ita wala yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi ba kuma sa karkatar da kalma daga mazaunin sa wato su gusar da wani lafazi su zo da wani lafazin wanda yana nuni akan wata ma'ana ta daban kamar yadda muka bada misali a baya ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa to idan aka ce ba istawa bane istaula to kaga an canza lafazin wanda kuma zai zo da wata ma'ana ce ba wacce ake nufi ba ba wacce ake nufi ba cikin ɗan bid'a ai akwai wanda ya je majalisin al-Imam Malik yace kaifa stawa in kun ce Allah ya daidaita a birbishin al-arshi kaifa ayaya a tsaye ko a zaune ko a kwance ko a kishin gidi yana son a yi mishi bayanin yadda Allah ya daidaita amsan da al-Imam Malik ya bashi ai sanin niyya ce al-istiwa ma'lum in aka ce al-istiwa daidaito kowa a cikin tunanin shi ya san ma'anar daidaito wani yanayi ne wanda yake babu kunci babu takura a ciki kowa san wannan shine ma'anar al-istiwa amma wal kaifu majhul ya haƙiƙanin yadda Allah ya daidaita majhul babu wanda ya sai faɗi wannan wal imanu bihi wajib kai imani da wannan kuma wajibi ne wasu'alu anhu bid'atun tambayan ma yadda Allah ya daidaita ko wata sifa ta Allah to wannan bid'a ne wannan bid'a ne to su sai su karkatar da harafi ko su tabbatar da kalma daga mazauninta sai su canza wata ma'ana sai su ce to in ko haka ne in ba mu gane ma'anan wannan ba to bari mu dauko istaula Allah ya rinjaye al-arshi da zamu ce istawa ya daidaita rinjin al-arshi ba saboda wasu ba sa son ayi ma Allah wuri Allah yana da wuri ko bai da shi yana da wuri ina ne wurin da Allah ya daidaita a kansa birbishin al-arshi birbishin al-arshi so sai su ce a ya kamata ne a ce Allah yana ko ina so irin nasu wautan wannan shine zai fi dacewa a ce Allah yana da girma ya fi komi girma da haka Allah ba zai fi komi girma ba a fahimta irin nasu takaitaccen fahimta har sai in Allah ya shiga ko ina da ko ina ya shiga jikina ya shiga jikinka ya shiga masai ya shiga binnan sock away ya shiga ina ko ina akwai shi to har ya fi su girma to sai a ce Allah ya fi komi girma so irin nasu ban kauran kenan so ba su fahimci duka gabaki ɗaya halittun Allah halittun Allah gabaki ɗaya da sama da ƙasa kursiyin Allah ma ya fi su girma ba kursiyin Allah wanda yake kursiyin tunda ya ce wasu a kursiyuhu as-samawati wal ard da wannan duniyan da ka sani da sauran dubun da bata miliyoyin duniyan nan da baka sani ba sammai da ƙasan duka to kursiyin Allah da ya fi su girma kursiyin Allah ko shine mawdu'ul qadamain wurin kafafuwan Allah wurin kaje kafafuwan Allah subhanahu wataala ya ninnin ka su girma Allah kada ya san iyakansa ba amma je ga maganin al-arshi ba tukuna kursi ake magana ba al-arshi ba kursiyin Allah ya fi sammai da kasai girma wasu as kursiyu samawati wal ard to wa ya sanar da kai yadda al-arshi take to ya wa ya sanar da kai irin girma da fadin saman al-arshi kun gane batun da kyau da haka in aka ce Allah subhanahu wataala ya ta komi girma yana nan ya ta komi girman ba ta da kuma ya zama ya shigo duniya ba yana nan ya daidaita a birbishin al-arshi kuma ya ta komi girma ya ta komi daukaka da haka ba buƙatun sai Allah ya shigo duniya ya shiga ko ina ya shiga jikin wancan ya shiga jikin wancan ya shiga jikin wancan ya shiga jikin wancan ba buƙatun wannan to amma su fa a'a sai su ce sai sun can karkatar da ma'ana sai sun karkatar da ma'anan saboda su ya dace da abin da hankalinsu ya hararo musu da sun tsaya inda nasu ya tsaye da su to da sun huta shine wala yuharrifuna ahlu sunna ba sa karkatar da al-kalim amma wabihi kalmomin da suka zo suna bayanin Allah daga ma'ano daga wuraren su ba sa karkatarwa wala yulhiduna fi asma'ihi wa ayatihi ahlu sunna ba sa ilhadi a cikin sunayen Allah da kuma ayoyinsa ilhadi mun ta tattauna akai ma'anan ilhadi shine shi ma al-mayl daga nan ne aka samu kabari al-lahadu wannan iya din da ake yi a ciki bayan an haka kabari kuma sai ai mata wata iya shine ma'anan ilhad shine ma'anan ilhad wato ga guri sai kuma aka karkace shine ma'anan ilhadi qur'ani yazo yana tsoratarwa akan ilhadi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi Allah yana da kyawawan sunaye ku bauta mishi da su kuma ku kiranye shi da su wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi ku fita sha'anin waɗanda suke ilhadi a cikin sunayen Allah da sifofinsa, sai jazawna ma kanu ya'malun, Allah ya san da su kuma zai musu mummunan sakamako akan abin da suke yi. Da haka ilhadi shine karkacewa, kuma Qur'ani ya tsoratar akan yin ilhadi. To ma'anan ilhadi kamar yadda mun tattaunawa, malamai suka ce waɗansu abubuwa ne kamar guda biyar, su ne ma'anan ilhadi. Na farko shine a kira wani Allah da sunayen Allah, an yi ilhadi cikin sunayen Allah, ko kuma a tsatso sunan wani daga sunan Allah ko sifan Allah, kamar yadda mushrikai suka tsatso sunan Allah ta daga Allahu, Al-Manat daga Al-Mannan, Al-Uzza daga Al-Aziz, suka tsatso sunayen gumaka daga sunayen Allah subhanahu wataala. La shakka wannan ilhadi ne, karkacewa ne, ƙetar haddi ne, wuce wuri ne a cikin al'amarin sunayen Allah. Ko kuma kamar yadda kiristoci da falsafawa philosophers suka sifanta Allah da abin da bai dace ba, Kirista sun kira Allah uba, sukan kira Allah uba, wata'ala Allahu amma yaqulu zalimuna. Philosophers suna kiran Allah, suna kiran Allah illa fa'ila, wanda Qur'ani bai kawo mu Allah wannan ba, illa fa'ila. Kaman ka ce wai Allah suna kiran shi kaman a ce wani sababi, wani sababi ne dake da ƙarfin aiwatarwa, wannan duk ba buƙatuwansa, kawai kira shi da sunan da Qur'ani ya zo da shi ko sunna. Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Qawiyyu Al-Khaliqu Al-Bari'u Al-Musawwir, wani maganin illa, wai lafazin da Qur'ani ya zo da shi ma ba za su yi amfani da shi ba, sai dai su ƙirƙiro wanda nasu ƙwaƙwalen suka shato musu, kuma a nasun akwai naƙasu, akwai kuma tawaya. Duk wanda ya kira Allah da wani abin da bai dace ba, to ilhadi ne a cikin sunayen Allah da sifofinsa. Ko na uku, sifanta Allah da naƙasa ko aibi, irin yadda Yahudu suka yi, suka ce yadullahi maghlula, hannun Allah yumƙaƙƙe ne, Allah marubuci ne, Allah tsine mai Yahudu, Allah nuna mana bayansu, Allah ya taimaki Filistinawa akan su. Ko kuma suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya, wai Allah matalauci ne, su ne mawadata, kowa ya ba su ji, waye ba su gani, waye ba su hannaye, waye ba su kafafuwan da suke takawa, waye ba su iskan da suke shaka, waye ba su abincin da suke ci, waye ba su ruwan da suke sha, tufafin da suke sanyawa waye ba su. Amma da rashin kunya da rashin mutunci, sai suka jibinta ma Allah talauci da na ƙasa. Ko kuma na hudu, musun sunayen Allah ko sifofinsa ko jayayya da su, irin yadda jahaniya da mu'tazila suke yi. Jahaniya da mu'tazila har da asha'ira, asha'ira wanda ke shine aqidan da mafi yawa ake bi a wannan ƙasan shekarun baya can, aqidan asha'ira ne. Da haka duk wanda ya musun sunan Allah ko sifar Allah, to yayi ilhadi. Mun tattauna akan wannan a cikin kitabun tauhid idan ba ku manta ba. Ko kuma na biyar din shine kamanta Allah da wani daga cikin halittu. Mutum zai tabbatar ma Allah da sifan, zai tabbatar ma Allah da sunan, amma kuma zai ce to sifan Allah irin nawa ne kenan, tashbihi ko tamthil, duka wannan yana daga cikin ilhadi. To ahlus sunna ba sa yin wannan, su abin da suke yi su tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa, su kore ma Allah dukan kofofin na ƙasa da aibi, amma ba su san haƙiƙanin yadda sifofin Allah subhanahu wataala suke ba. To shine malai ce wala yulhiduna fi asma'ihi wa ayatihi, da ayoyin Allah ba sa ilhadi, wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi, kamar yadda muka faɗi ba sa sifanta Allah da sifofi irin na halittu gabaki daya. لأنه سبحانه لا سنية له, سبود الشيء الله سبحانه وتعالى لا سنية له, باشد تقرى سني وانده كسونا مكو إيري لأ kamar a ce Hassan da Usaini
ba shi da wannan
misali mata da miji kaga ai kusan sun yi tarayya kan abubuwa da yawa to shi Allah la samiyya lahu babu wani wanda daidai da Allah a cikin suna a irin wancan ka'idar da muka faɗi a baya cewa kana iya jin wani suna da sunan wannan da sunan Allah ya iri daya to amma ka gane la samiyya lahu wato mahalicci zai tafi da sifofi irin wanda ya dace da girman sa da buwayan sa abin halitta zai tafi da sifofi irin wanda ya dace da halittar sa da kasancewar shi bawa in kun fahimci wancan ka'idar da muka faɗi a baya al-ittihadin fi at-tasmiya la yadullu ala ittihadin fil musamma dan an yi tarayya a cikin suna baya nuni akan an yi tarayya a cikin wanda ake kira kana iya samun wannan sarki ne wancan ma sarki ne a cikin mutane fa kenan amma sarautan wannan ba irin sarautan wancan bane ko ba samu wallahi al-masalul a'la fa Allah la samiyya lahu ba shi da takwara wala kuf'a lahu ba shi da kini wala mai kullahu kufuwan ahad Allah ba shi da kini ba shi da kini a ce sun yi tarayya a sifa sifofin Allah irin sifofin wani a Allah ba shi da irin wannan kufa wala nidda lahu Allah ba shi da kishiya muna kiran shi kishiya amma dai ana nufin nid wani abokin tarayya wala tuj'alu lillahi andada Allah ba shi da wannan wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba a kamanta shi da halittansa subhanahu wa ta'ala girma da buwaya ta tabbata ga Allah qiyasi wani abu ne wanda yake a gurin malaman usulus sananni qiyasi akwai qiyasin da suke ce mishi abin nan qiyasut tamthil wato qiyasi shine a kwatanta wani abu wanda sun yi kamanceceniya a wurin hukunci daya to shi yasa suna da qiyasut tamthil kamar yadda aka sani a cikin usulu shine ilhaqu far'in bi asli fi hukumin wahid a dauko wani reshi a hada shi da asali a cikin hukunci daya reshi a hada shi da asali a cikin hukunci daya kowa ya san giya haramun ne da nassin qur'ani da sunna al-khamru to amma wiwi fa misali ko kuma tsini wanda ke iya birkitar da tunani fa shi qur'ani bai kawo shi ba sai a ce to menene giya ke yi tana birkita hankali to ai wiwi ma tana birkita hankali tsini ma in ya lalace ko fara ma in ta kwanaki tana iya birkita hankali to yanzu wannan reshen sai a ce to bar a maida shi kan asali saboda sun yi tarayya a cikin abin gurin rikita hankali da haka abin da yasa Allah ya haramta giya saboda rikita hankali to ga wani abu shi ma yana rikita hankali da haka sai a dauko wannan sai a ce hukuncin su da wancan qiyasi kenan qiyasut tamthil wannan sananne ne a gurin malaman usul ko malaman fiqh to shi Allah ba a yi mishi wannan tsakankanin sa da bayin sa dan babu inda suka hadu ballantana a ce to kaga kaman Allah to sai a ba yin wannan shi yasa irin wannan babin na fadi lokuta mabambanta Usaimin ya kawo batun cewa baya halasta ka zo ka rubuta Allahu Muhammad wannan akwai nau'in qiyasi a ciki saboda idan aka zo aka tambaye ka wai sunan ka kace Ahmad Ibrahim sunan ka kenan akwai nau'in qiyasi wannan daga wannan yake wannan baban wannan ne ko kuma a'a akalla dai waɗansu abokan tarayya ne kamar misali aka ce Abubakar da Umar kowa san eh wannan ba dan wannan bane amma sun yi tarayya a cikin wani aiki Abubakar sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama Umar sahabin annabi ne da haka aka ce maka kawai Abubakar wa Umar kawai ka gane sakon in kuma aka ce maka Ali bin Abi Talib to lalle ka san akwai da akwai uba to irin wannan qiyasan ba a yin ma Allah da haka da wannan sai malamin suka ce ba za ka ce Allahu Muhammad
Allahu Muhammad ba za ka rubuta ba kuma za ka faɗi wannan ba Allahu Muhammad haramun ne saboda akwai nau'in qiyasi a ciki qiyasu tamthil wanda zai gani ka rubuta Allahu Muhammad ko dai ya dauka Muhammad dan Allahu ne kaga an koma kan ilhadin can irin yadda kirista suke yi suce Isa Isa ibn Allah ko kuma Uzair ibn Allah to an karbuta Allahu Muhammad sai dauka kaman wancan dan wancan ne ko kuma a dauka wancan sharik ne na wancan abokin hurdan shi ne kaman da kake kaman da na kawo misali Abubakar da Umar ko kuma kaman da za a kawo sunayen wadansu yan kasuwa a ce da wani da wani kaman yanzu misali a Najeriya in ana so a buga misali sai a ce kai ai da Dangote da Abdulsamad duk wanda ya sani ya san abokan hurda ne na kasuwanci sun yi tarayya a cikin kasuwanci ko kuma kila a cikin wata harka ce ta malanta a ce da wani da wani da dan fodiyo da Abdullahi Gondu an san wayannan sun yi tarayya ne a cikin wani abin nan ko kuma dako kai ko a waka aka ce da dan kwaro da shata duk wanda ya ga dan kwaro da shata sun yi tarayya to yayin da kace Allahu Muhammad kawai kai shi ko ka rubuta Allahu Muhammad to akwai nau'in qiyasat tamthil da wannan malami suka ce baya halasta haka nan akwai qiyasu shumul shi kuma wannan gurin malaman mantiki galibi yafi zuwa shine a dauki wani reshi a bashi hukuncin ban san in aka dauki kaman juz'i in aka dauki juz'in abu sai a bashi hukuncin gamamman abin gabaki daya a dauki juz'in abu a bashi hukuncin gamamman abin misali wani sahabi ya ce manzo Allah ina son in makwabce ka a cikin gidan aljanna sai annabi ya ce inni ala nafsika bi kasratu sujud to ka taimake ni nima ta hanyar ka yawaita sujada me yake nufi da ka yawaita sujada ka yawaita sallah sai aka dauki juz'in sallan sujada sai aka bata hukuncin sallah qiyasu shumul kenan ko kuma a ce maka fakkwa raqaba ka yanta wuya me ake nufi da ka yanta wuya ka yanta mutum amma me yasa aka amfani da wuya saboda kawai in ka ji an taba rayuwa ba wuya an taba yin sallah ba sujada ko kuma a ce maka alhajju arafa aikin haji gabaki ɗaya kawai ya tattaru ne a arafa arafa shine aikin haji to arafa ne kadai aikin haji ba shi kadai bane to sai a dauko wani sashin abu sai a bashi hukuncin gamamman abin suna kiran shi qiyasu shumul ba a yin ma Allah irin wannan ba za ka ce to wani sashin Allah ne da ka yanzu idan ne mishi sujada ne ma Allah ba a yin ma Allah wannan wallahi almasalu ala ba a yin ma Allah subhanahu wataala wannan sai dai akwai wani qiyasin amma shi suna kiran shi qiyasi suna kiran shi qiyasul aula shi irin wannan shine akwai wata kofa da ake iya buga ta ga Allah subhanahu wataala me ma'anin qiyasul aula duk wata sifa ta cika dama akwai sifofi guda uku da muka yi ta fadi cewa anan a rike su dangane da Allah akwai sifatul kamal akwai jalal akwai kuma mene jamal kamal jalal jamal sifofin nan kofofi ne guda uku da kamal da jamal da jalal to duk inda kaga wani halitta ya sifantu da ɗaya daga cikin su to Allahu aula biha kaman kaga wani abu ya zama mai kyan gaske ya samu kyau sosai sai ka ce to Allahu aula bil jamali Allah shine mafi cikan kyau da haka wannan abin yana da kyau eh to Allah shine mafi cikan kyau wannan abin yana da jalal girma to Allahu aula bihi wannan abin yana da kamal cika to Allahu aula bihi kila an gane da haka idan ka ga wani mutum mai karfi sai ka ce wallahi almasalul a'la cikan karfi ya tabbata ga Allah in ka ga wani mutum mai kyauta sai kace walillahil masalul a'la cikan kyauta ta tabbata ga Allah to da ka duk wata sifa ta cika ko ta kyau ko ta girma da ta tabbata ga wani daga cikin halittu to Allahu a'la biha haka ne a gefe guda duk wata sifa tana ƙasa da aibi da ya bayyana ga wani halittu ga wani halitta daga cikin halittun Allah to Allah ne mafi koruwa daga wannan sifa sai kaga wani marowaci sai kace to Allah shine mafi koruwa daga sifar ruwa tunda ruwa aibi sai kaga wani mutum mummuna Allah shine mafi koruwa daga sifar muni sai kaga wani mutum azzalimi Allah shine mafi koruwa daga sifar zalunci kila an gane shi kuma wannan ana kiran su qiyasul aula in an kira shi da suna qiyasi walillahi al-masalu a'la to shine sai malike cewa fa innahu subhanahu lillahi sha Allah subhanahu wataala a'lamu bi nafsihi wa bi ghayrihi shi yafi kowa sanin kansa kuma shi yafi kowa sanin ma wanda ba shi ba Allah shi yafi kowa sanin kansa kenan babu wanda zai iya ba mu bayani akan Allah sai shi haka nan shi yafi kowa ma sanin kansa kai karan kankan babu wanda zai ba mu bayani akan ka sai Allah kaman Allah wa asdaqu qilan Allah kuma shi yafi gaskiyan zance wa ahsanu hadithan Allah shi yafi gaskiyan magana min khalqi fi da kowa cin halittun sa to idan dai Allah shi yafi kowa sanin kansa Allah shi yafi kowa gaskiyan zance Allah shi yafi kowa dadin zancen to wane ne yafi kamata ya bada bayani akan Allah sama da Allah wane ne yafi kamata ya bada bayani sama da wanda Allah ya gaya masa cewa ga ya mutalikai ni ga inda nake to kenan kaga dole zamu tsaya akan abin da Qur'ani yazo da shi da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sifofin Allah subhanahu wataala da sunayensa to ina ganin ne ya kamata mu tsaya sai mu tashi summa rusuluhu sai mu tashi akan kuma abin da manzanni suka faɗi dangane da Allah subhanahu wataala to abin da muka yi daidai Allah ka bamu lada abin da muka yi kuskure Allah ka yafi mun sani ko akwai tambaya da وصلى الله وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك